tashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar wadda ta yi daidai da karfe 11 na safe a gogon Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke gabatar muku da wannan shirin namu a yau Litinin 7 ga watan Satumbar shekara ta 2020. Kamun ku ji abin da muke tafi da su, bari mu fara da kanin labarai.
To Yusuf, yanzu kasar India ta zarce kasar Brazil a matsayin kasa ta biyu a duniya a yau masu dauke da cutar corona. Hukumomin China sun daina baiwa 'yan jaridar kasashen waje da ke aiki ma kafafen yada labaran Amurka takardun shaidar izinin aikin jarida kamar yadda aka saba. Manyan 'yan siyasar kasar Jamus na kira ga shugabar kasar da ta yi watsi da yarjejeniyar aikin shimfiɗa bututun iskar gas na biliyoyin daloli wanda zai haɗa Rasha da Jamus.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, muna kuma tafe da cikakkun labaran duniya. Bayan labaran duniya, idan muka shiga duniyar rahotanni, za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya ke bayyana rashin jin daɗin su akan yadda aka gudanar da bikin 'yar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ƙarshen makon da ya gabata. Sai rahoto akan taron ƙungiyar ƙasashen Afirka ta ECOWAS wadda aka fara a yau. Muna kuma tafe da wasu rahotanni. Haka zalika, yau ma zan gabatar da shirinmu kamar kowane mako na ilimi garkuwar ɗan adam. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yanzu kasar India ta zarce kasar Brazil a matsayin kasa ta biyu a duniya a yau masu dauke da cutar corona. Yau Litinin, ma'aikatar lafiyar kasar ta ba da rahoton samun sabbin kama da cutar wajen 80,802, wanda ya sa adadin masu dauke da cutar a kasar ya karu zuwa sama da miliyan 4.2 tun bayan barkewar cutar. Ta kuma samu karin adadin mace-mace wajen 1,016, wanda ya sa adadin waɗanda cutar ta kashe a kasar ya kai 71,642. Kasar Brazil ta ba da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar wajen 14,521 jiya Lahadi. To amma a yayin da yanzu take bayan India a yawan masu dauke da cutar, har yanzu ita ce ta biyu bayan Amurka a yawan waɗanda cutar ta kashe, inda take da 126,550. Amurka na kan gaba da yawan masu dauke da cutar miliyan 6.3 da kuma waɗanda cutar ta kashe 189,000. Hukumomin China sun daina baiwa 'yan jaridar kasashen waje da ke aiki ma kafafen yada labaran Amurka takardun shaidar izinin aikin jarida na baya-bayanan a ramuwar gayyar da ke faruwa tsakanin Amurka da China game da harkokin tattalin arziki da diplomasiya. 'Yan jaridar da suka rubuta takardun buƙatar sabunta izinin aikin jarida mai wa'adin shekara guda, a maimakon haka an ba su takardar izini na wucin gadi da visa mai wa'adin watanni biyu kawai. Kafar labarai ta CNN ta tabbatar cewa ɗaya daga cikin wakilanta, haifafen Amurka David Kulfa, na ɗaya daga cikin waɗanda wannan shawarar da China ta yanke ta shafa. Jaridar New York Times ta ce baya ga CNN ma, akwai wasu 'yan jaridar da ke aiki ma The Wall Street Journal da Getty Images waɗanda abin ya shafe su. Jaridar Times ta ce ta jiyo daga wani ɗan jarida cewa hukumomin ƙasar China sun ce muddin gwamnatin Trump da yanke shawarar korar 'yan jaridar China waɗanda yanzu ke aiki da wani sabon tsarin visa da ma'aikatar harkokin tsaron cikin gidan Amurka ta ɓullo da shi, to China za ta ɗau matakin ramuwar gayya. Manyan 'yan siyasar ƙasar Jamus na kira ga shugabar ƙasar Angela Merkel da ta yi watsi da yarjejeniyar aikin shimfiɗa bututun iskar gas mai suna Nord Stream 2 na biliyoyin daloli wanda zai haɗa Rasha da Jamus saboda gubar da aka sa ma ɗan adawar Rasha Alexei Navalny. Suka ce babu yadda za a yi su shiru game da wannan yunkuri na kisa, kuma tsaye da aikin na Nord Stream 2 zai aike da saƙo ƙarara ga Rasha cewa wannan al'amari ya fi ishe mu. Rasha dai ta sha kulatun bangaro da zargin cewa hukumomin kasarta na da hannu a abin da Jamus da wasu kasashen yammacin duniya ke cewa yunkuri ne na kashe Navalny, wanda yanzu haka ake masa jinya a asibitin jami'ar Charité da ke birnin Berlin.
Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. ‘Yan Najeriya da dama na ta mai da martani a shafukan sada zumunta dangane da faifan bidiyo da hotuna da ke nuna yadda aka yi macaka da kudin kasar wajen liki ga 'yan shugaban kasa da angwanta wanda aka daura auren su a karshen makon jiya, musamman idan aka yi la'akari da yadda al'ummar kasar ke fama da kuncin rayuwa da kuma bijirewar dokar hana yin likin kudi a lokacin taro wanda babban bankin kasa ya haramta yin haka. Daga Abuja, Shamsiya Ibrahim Hamza ta aiko mana da wannan rahoton.
Bikin auren Aisha Hanan Muhammadu Buhari da angwanta Muhammad Turab Sha'aban ya zo ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke korafin hauhawan kari a farashin kayayyakin masarufi da man fetur da kuma kari a kudin wutar lantarki a kasar. Dan fafutuka kana shugaban wata kungiya da ke rajin bin diddigin kudaden da aka yi sama da fadi da su a kasar, Hamzat Lawan, ya ce bai kamata iyalan farko a Najeriya karkashin shugaba Muhammadu Buhari su yi irin wannan biki a cikin yanayin da kasar ke fama da annobar cutar COVID-19 da tasirin sai sanadiyar rasa aikin yi ga matasa da kaso 55 cikin 100 a watanni 3-5, da kuma kudaden kasar da 'ya'yan masu hannu da shuni da iyalansu suka yi talikawa, ya bayyana rashin da'a da tausayi da kuma fin karfin doka. Idan ba haka ba, da yanzu hukumar 'yan sanda ta yi bincike ta kuma gayyaci mai laifi don hukunta shi. Hukumar 'yan sanda dai ta sha kai samame da kama masu sayar da sabbin kudaden takarda na kasar don liki a wuraren biki. Mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum a Najeriya, Malam Zakari Lamba, ya ce a wannan karan hukumar 'yan sanda ta yi sakaci wajen yin aiki yanda ya kamata.
Hukumar da abin ya shafa na tsaya ta ga cewa an bi doka sau da kafa, to ya kamata a garge su. Yau da sun ga gurin ne za su kama mutane, sannan daga fadar shugaban kasa aka fara kawo musu doka, za a iya cewa ne dokan bacci ya fige da gengedi. To amma tun da ba su je gurin ba, kuma ba wanda ya hana su, kuma shugaban kasa ne ya ce a yi haka ba, bai ba da sanarwa a hukumance ko kuma wani jami'in gwamnati ya ba da sanarwa cewa za a auren 'yan shugaban kasa sau da kafa, ba a kaka da kuri ba. Kamata su 'yan sanda a garge su cewa sun kasa yin aiki sau da kafa. Da 'yan sanda sun je fadar shugaban kasa sun yi haka, ko kuma wanda suke jaman bolo suke fadar shugaban kasa sun bi doka, ko kuma sun tsaya sun ga cewa sun kama masu yin wannan abu, to kaga da hakan ya biya. Amma tun da ba su yi ba, saboda haka wannan sakaci ne ko kuma rauni ne daga bangaren 'yan sanda.
Sabawa dokar babban bankin Najeriya na shekarar 2007 sashi na 21 da ke nuni da cewar a hukunta wanda aka kama da laifin watsa kudin kasar ta hanyar yin liki da zama a kaso har na tsawon watanni 6 ko biyan kudin beli naira 50,000. Sai dai masanin shari'a barista Umar Mai Nasara Kogo ya ce rashin bin doka da manyan masu mukamai a kasar ke yi shike mai da hannun agogo baya.
To doka ce ake yi a kasa wadda take yawanci talaka ne take fadawa a kan shi, kuma dole mu tunani muna da abin da ya kamata ya zama mana da daidai da furin minista shi na 23 na tsarin mulkin Najeriya. Akwai kuma wajibi na mu tsaya mu yi abubuwa na tsafta, abubuwa waɗanda suke daidai da mutunci da kuma girmama darajar kima ƙasar mu, daidai da sashi na 24 na tsarin mulkin Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kyauta. Yanzu kuma ga Ibrahim da labaran duniya kashi na biyu.
Yusuf, dubban masu zanga-zanga sun yi gangami jiya Lahadi a Minsk, babban birnin kasar Belarus, suna kiran shugaba Alexander Lukashenko da yi murabus, yayin da zanga-zangar da ake yi a fadin kasar ta shiga sati na 5, biyo bayan zaben da ake takaddama a kai wanda ya baiwa daɗaɗɗen shugaba nasara. Masu zanga-zangar waɗanda wasu suke ta ɗaga murya suna cewa tafi can da kuma kai ɓera ne, sun yi ta kaɗa tutocin 'yan adawa masu launin ja da fari. 'Yan sanda da sojoji sun killace yankin tsakiyar birnin Minsk, to amma ba su hana masu zanga-zangar maci zuwa harabar gidan shugaban kasar ba, wanda ke da nisar kimanin kilomita 3 daga yankin tsakiyar birnin. 'Yan sanda da jami'an tsaro na farin kaya saye da maskin kariya sun yi amfani da motocin yaki da ruwan zafi da barkonon tsohuwa da kuma kulaki wajen kokarin tarwatsa masu zanga-zangar. Lauyoyin mutumin nan da ya kirkiro kafar kwarmata bayanan sirri ta WikiLeaks, Julian Assange, da lauyoyin gwamnatin Amurka sun buga muhawara a wata kotun birnin London a yau dinnan Litini a muhimmiyar shari'ar nan ta buƙatar ta sakiyarsa wadda annobar corona ta kawo jinkirin yi. Assange, wanda ya shafe kusan shekara guda da rabi a kursunan Burtaniya, ya zauna cikin makebar wanda ake tuhuma a kotun Old Bailey, inda ya kiyadda da buƙatar Amurka ta attaso mata kiyarsa. Magoya bayansa da dama, ciki har da sananniyar madinkiyar zamanin nan Vivian Westwood da budurwarsa Stella Morris, sun taru a harabar kotun gabanin sauraron shari'ar da safiyar yau Litini. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin Amurka sun tuhumi Assange ɗan ƙasar Australia mai shekaru 49 da laifuka 18 na leƙen asiri da amfani da kwamfuta ba bisa ƙa'ida ba game da wallafa wasu bayanan sirri na sojojin Amurka shekaru 10 da suka gabata. Tuhumar na tafi da hukuncin ɗaurin shekaru 175 tsanani.
Gaida Ibrahim ka Almasi Garba da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu sauraro, za ku iya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Haka zalika za ku iya bibiyar mu a shafukan yanar gizo, Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Shugabannin kasashen Afirka mambobin kungiyar ECOWAS ko kuma sai dai yawo sun fara gudanar da taro na 57 a yau Litinin a babban birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar don tattaunawa akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi kasashen yankin. Wakilin Musulum Mumuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Nos états avaient adopté la vision 2020 de notre communauté qui devrait nous permettre de passer en 2020 d'une CEDEAO des États a une CEDEAO des peuples. Cette vision
batun takardar kudin bai daya wato ECO da ya kamata a soma amfani da ita a wannan shekara ta 2020 daga cikin muhimman batutuwan da shugabannin kasashen ECOWAS ke tantaunawa akan su a yayin wannan taro, musamman duba hanyoyin warware daurin kan da ke tattare da wannan shiri. Bayan da kasashen Afirka ta Yamma da Faransa suka ayyana yunkurin soma amfani da kudin na ECO, duk da cewa ainihi sai dawo ce yake da wannan kudiri, inji shugaban kasar Niger Isu Mahamadu mai masaukin baki.
Pour clarifier la controverse née de l'annonce du lancement de l'ECO par les pays membres de l'UEMOA, nous aurons également à échanger.
Taron karo na 57 wanne ke gudana a daidai lokacin da shugaba Isu Muhammadu ke kammala wa'adin shugabancin kungiyar ta sai dawo zai saurari shawarwari daga bakin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya a game da matakan yaki da cutar coronavirus a matsayinsa na gwazon yaki da wannan annoba a yankin Afirka ta Yamma.
Son Excellence Monsieur Muhammadu Buhari, President de la République Fédérale du Nigeria, champion de la lutte contre la COVID-19 de la CEDEAO, nous présentera au cours de ce sommet ses réflexions et recommandations.
Yanayin da ake ciki a kasar Mali bayan juyin mulkin da ya kawar da Ibrahim Boubacar Keita daga Kalaga na daga cikin muhimman batutuwan da shugabannin kasashen Afirka ta Yamma ke tantaunawa akan su a wannan taro, musamman batun duba yiwuwar sassauta takunkumin da kungiyar ta ECOWAS ta kaka ba kasar ta Mali, yayin da wannan zama zai dubi sha'anin tsaro a baki ɗayan yankin.
La crise sanitaire est venue s'ajouter dans notre région à une autre crise, la crise sécuritaire liée aux menaces des organisations terroristes et criminelles.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma. Masu iya magana dai kan ce ruwa abokin rayuwa. Babu rayuwa idan babu ingantaccen ruwan sha, ba kawai ga mutum ba har ma ga dabbobi. Kuma haƙƙin samar da nagartaccen ruwan sha ga 'yan ƙasa ya rataye ne akan gwamnatoci a matakai daban-daban. Gwamnatin tarayyar Najeriya a ta bakin ministan albarkatun ruwa Injiniya Suleiman Adamu ya ce ba haƙƙin gwamnatin tarayya ba ne baiwa al'ummar ƙasa ruwan sha, haƙƙi ne da ya rataya akan gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi. Gade ta bakin ministan.
Ba alkalimanmu dai yanzu bana muna da akalla kamar abin a juye yake. Alkalimanmu sun nuna mana cewa kamar kashi 70 cikin 100 na Najeriya yanzu sun ana samun ingantaccen ruwa. Amma ya danganta da yadda muka bora alkalin. Idan muka dauki ka'idojin da Majalisar Dinkin Duniya ta bayar na Millennium Development Goals, shine muna kama kashi su bai. Amma muka dauki tsararren matakan da aka dora akan Sustainable Development Goals to muna da sauran aiki saboda sun kara wato ka'idojin suna da amma dai za mu iya cewa kashi 70 cikin 100 na al'ummar Najeriya yanzu da kashi 68 amma shekara 2-3 da suka wuce mun samu karin kashi wato 2% kashi 2 cikin 100 so abun ya kai kashi 70 amma matsalar shine ko a lokacin da aka binne kashi 50 cikin 100 na kananan da mutanen dake kauyuka ba su samu isasshen saboda haka da muka zo wannan gwamnati tun shekara ta 2016 sai muka fito da sabon tsari da mun yi nazari akan me yasa haka ya za a ce har yanzu ka saka mun Najeriya ana ta kashe kuɗi a ce ana kashe kuɗi kan ruwa amma abin da yake cutarwa ba sai muka gano abu na farko mun dogara ne kacokan akan kasafin kuɗi kasafin kuɗi kuma kowa ya sani ko da an ce a shekara za a kashe biliyan kaza to ba lalle biliyan kaza nan ta samu iya abin da ya samu shi za a kashe wani lokaci bai ma a samu rabin abin da ake so ba a ɗaya kenan na biyu yana da kyau a fahimci cewa gwamnatin tarayya ba ita ke da alhakin ba da ruwan sha ga jama'a ba nauyi ne wanda ya race akan gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi to mun fuskanci cewa a shekaru nan da suka wuce shekara 20-30 wato ba da ya wani kwakwaran mataki da gwamnatocin jihohi suke ɗauka akan inganta ruwan sha a jihohinsu ƙananan hukumominsu ba a sa kuɗin da suka isa ko kuma ana yi ba a samun ma'aikata ko 'yan kwangila na kirki da za su yi aikin sai kaga an yi rijiyar burtsatse an tafi sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata biyu sai kaga an ce ta daina aiki saboda daman aikin awon igiya ake na uku za ga su kansu al'umma da aka yi abin don su ba su samu da shi da abin da ake da shi ba in ba haka ba meye dalilin da za a zo a gina muku sabuwar rijiyar burtsatse a sa muku somo a sa muku sola a ce bayan sati 3-4 ko wata ɗaya ko biyu wai an zo an sace somo ko an sace sola to kaga mutane ma ba su mai da hankali ba to saboda haka wannan abubuwan sai suka sa muka fito da wani sabon tsari muka ce za mu haɗu gwiwa akan al'amuran da suka shafi harkar ruwa da tsafta a karkara sai muka fito da wannan program ana ce mashi a turance partnership for expanded water supply sanitation and hygiene pwash to pwash nan mun gwada shi a jihar biyu jihar Kano da jihar Ogun wanda su ne suka fara cika alƙawuran da muka bayar ka fara nuna sha'awar cewa suna so su shiga wannan tsari a tsakanin wannan jihohin biyu mun yi rijiyoyin burtsatse ko mun gyara kamar guda 700 da kusan $30 a shekarar da to cikin tsarin da muka yi shine sai jiha ta ce tana so sai jiha ta yarda cewa in gwamnatin tarayya ta ɗauki rijiya biyu to ita ma gwamnatin jiha za ta sa rijiya biyu gwamnatin tarayya kuma shugaban kasa ya yi wannan ikirari a lokacin da ya kafa dokar tabbaci a kan harkar ruwan sha da cewa duk jihar da ba za ta fara bada gudunmawa ba za ta kawo wani abu ta aje a ƙasa ba akan harkar ruwan sha to gwamnatin tarayya ta daina tallafa mata dama aikin gwamnatin tarayya ta tallafa ne shi yasa kake ganin babu da gidan ruwa gwamnatin tarayya ko wannan ma'aikata da take kula da albarkacin ruwa ba su da gidan ruwa ba wani gidan ruwa a ƙasar nan da muke wanda yake alhakinmu ko na birni ko na ƙauye.
Ta Ubangiji Allah ya sa mu dace baki daya. Masu sauraro kada dai ku manta kuna sauraron shirye-shiryen ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ji yadda wasu 'yan ƙasa ke nuna rashin amincewarsu a kan tsarin maida almajirai jihohinsu na asali, wanda wasu ke kallon matakin a matsayin tsari da bai yi daidai da mulkin demokaradiyya ba. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra ya haɗa mu na wannan rahoton.
wannan abu da ake neman yi akai ba, sakamakon wannan abu ya taso mana ne tun kakanni muka zo muka tarar ana karatun addini na namu na almajiranci, mu ma har muka shiga kuma muke da burin cewa ko bayan baran mu mun bar wasiyan a sa ƴaƴan mu a makarantan allo, tunda muna yin abu sa dokoki da adalci, muna yin duk iya tsarorin da ya kamata akai muna yi domin mu samu inganci ma rayuwar mu ga komawa ga Allah.
Sunana Ahmad Sani daga garin Misau a jihar Bauchin Najeriya, kuma ni a nawa ra'ayin karatun allo karatu ne wanda yake da mahimmancin da lalle ya kamata mu bashi karfi, saboda ba na mantawa akwai hira da aka yi da wani malami yake faɗin wasu manyan attajirai na ƙasar nan a ciki sai da ya kawo shagoban magana akwai ma almajiri a ciki. Duk wani kalan ilimi zaka iya yi, amma kuma shi dai ka dau ɗanka ka kai shi, ka san wasu yanzu zamani ya zo sun rage ba sa yawan kaiwa, amma kuma gaskiya mu an kai mu kuma mu yanzu ne ma muke gane cewa da ma mun sani dade wanda muka yi sai mun fi haka dadewa, dan amfanin da karatu yake mana na allo yanzu muka gane cewa ma ai a lokacin nan ma mun yi abu na, kuma sannan karatun Allah na yana taimakawa fa, in kai shi ba za ka taba ganin mutum ka rena shi ba, ta kowane kusurwa za ka tausaya wa mutum saboda ka san wahalhalin rayuwa kala.
Sunana Ahmad Suleiman. Gaskiya ya dace makarantar allo don tun da iyaye ma da kakanni su muka taso muka ana yi, saboda yanzu haka ma ni dana ma na haɗa mai kaya saboda zan kai shi makarantar allo, amma sakamakon irin wannan abu da ya bullo na dan dakatar, saboda gaskiya ya dace gwamnati ta tsaya ta duba ta gyara akai ba wai ta hana ba.
Rayuwar almajirai dai ana ganin ta samu matsala ne biyo bayan karancin samar da abinci da kuma kula daga hannun iyayen irin waɗannan yara, ko da yake dai wasu daga cikin almajiran sun ce iyayensu kan kula da su kuma suna kawo musu abinci.
Salim Gwarazan Bauchin.
Mahaifinka yakan zo daga can jihar Bauchin ya kawo maka abinci?
A'a, babu.
A ina kake samun abinci?
Bana niki mamma. Ina jin daɗi kuma in zauna anan zan fi yin karatu. A shekara ana kawo mu kusan su hudu abinci haka wanda za a ke ci. Ni dai zuwan mu ina da shekara uku daidai izu na hudu alfa karatu ya kawo mu. Ana yi amma dai an aka ce a can za a yi mutum zai kan zuwa makaranta, zai kan zuwa yawo ne ba zai kan zuwa makaranta da wuri.
Ina gida ne ba ku na tsakon karatun ba?
A wani jin daɗi da ban ganin su, amma dai ina jin daɗin karatun da nake.
Yanzu aka ce ka koma gida ka zauna a gaban iyayenka, kila za ka ji daɗi?
Zan ji daɗi amma dai in dai ban samu karatun ba nan gaba ba zan ji daɗi ba.
Yusuf ba zan fara shekara na tara. Ina wani karatun ne yanzu shekara ɗaya. Tun da haka wani gaskiya har yanzu ba kawo ma abinci ba.
Suna zuwa su ganka?
Ba sa zuwa. Muna bada ne a gidaje.
Yusuf ba. Suna kawo mu abinci a wata kamar wata hudu suke kawo mu abinci har da sutura.
Sunana Khalid Usman. Ni kaina ni almajiri ne kuma na yi karatu kuma na samu alhamdulillah. Kuma al-Rukus al-Qur'ani, mu al-Qur'ani yayi mana kuma lokacin muka yi ma baran mun yi bara ba na wulakanci ne, kuma al-kuma mun yi karatu kuma mun samu al-ilmin mai albarka kuma. To yana cewa canza in za ya dauka nan su ba ja tara su haka nan kawai ba ci ba sha ba shine matsala, amma mun za a buɗa mana makarantan a riga taimakawa da abinci da sauran tsira na makarantan kamar da ake taimakawa na gwamnati, mu muna so amma za a ce an ji an tara mu ba ilimin ba kuwa ko ba bokon ba yanzu ba da daga sai an kulle komai na dadin shi.
Yanzu dai abin da ya bayyana shine irin hadarin da wasu daga cikin irin waɗannan yara ƙanana almajirai ke shiga ciki a duk lokacin da aka raba su da garuruwan su, kamar da yadda kwamishiniyar ma'aikatar walwala da jin dadin al'umma ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce ita ma wannan abu na matukar ci mata tuwo a ƙwarya.
Ni kullum abin da nake faɗi ba Bahaushe ne kaɗai musulmi ba, akwai yarurruka da yawa wanda su ma musulmai ne, ya suke da ƴaƴan su shin suna wulakanta su? Suna barin su suna zuwa suna yin bara sunan cewa suna neman ilimi? Ina mai jin takaici ga yaro cikin mummuna kama, yaro bai da lafiya, yaro a kaskanci, bayan kuma kyautar Allah ne wani yana neman guda ɗaya ma bai samu ba na farko kenan. Na biyu ina son iyaye su yi tunani makuma ƴaƴansu da yanda yanzu yawan cin zarafi ya yawa, muna da alƙaluman da cin zarafi ya kasance ce har da ƴaƴa maza. Akwai alƙaluman da muka tara cikin wata biyar daga watan Janairu zuwa watan Mayu an yi cin zarafi na yara 485 a cikin 485 148 ƴaƴa maza ne, saboda haka kaga ba su tsira ba. Sannan idan har za ka ce yau kana mutumin ƙauye ka bar ƴaƴanka amma ka ɗauki akuya ka ɗaure, ke mace a matsayinki na uwa ki yi surfe ki haɗa dusa ki tabbatar kina ba akuyan nan ko ragon nan, saboda kina hangen gaba cewa kila watan sallah zai zo ko watan kirsimati zai zo, harawa ce ciyawa ce kije ki dibo ki bayar kina ta kiwon dabban nan saboda me kin sa rai zaki samu kuɗi ko kai baba ka sa rai zaka samu kuɗi amma ka bar danka yana watan galiriya baka san cin shi ba baka san shan shi ba baka san inda yake kwana baka san an ci zarafin shi ko ba a ci zarafin shi ba kai ba abin da ya dame ka to in ko zaka yi duk kiwon dabba me yasa ba zaka yi kiwon danka ba ni a matsayina na musulma kuma a matsayina na uwa dole ne hakkinmu ne kula da ayyam
wannan dai ba shine karo na farko da gwamnatoci ke kokarin ganin sun fasalta yanayin almajiranci ko ko su soke shi gabaki daya a Najeriya ba abin da suke ganin idan ba an samu wani sabon salo ba karkenta dai wannan yunkuri ma zai kara disashewa kamar inda aka dinga irin waɗannan yunkuri a baya na ganin cewa an fasalta almajirancin da wasu ke ganin tunda zamani ya zo dole ne a kara sabunta tsarin wajen ganin an tafi da karatu na zamani da sana'o'i da kuma karatun alkur'ani duka a lokaci guda
shan hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi
daga nan yanzu kuma sai wasiƙun ku masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar sakon email
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Comrade Buhari Yahaya Unguru yace Assalamu alaikum VOA Hausa Hakika mazauna unguwar Zangon Kanwa suna fama da ambaliyar ruwa domin al'umma da dama sun fice sun bar unguwar Yanzu haka sai da jirgin ruwa ake shiga unguwar dan haka muna mika koken ga hukumomi da su kawo dauki da fatan wannan koken zai kai ga inda ya dace Sai kuma wasika ta gaba wadda ta fito daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yace gwamnatoci da kungiyoyi da masu hannu da shuni a duk inda kuke da fatan za ku kara azama sosai wajen tallafa ma yan gudun hijira da abinda za su inganta rayuwarsu a ko ina suke duba da ganin cewa suna buƙatar tallafin gaggawa sai kuma wasika ta gaba wadda ta fito daga Alhaji Umar Fareba Gashuwa yace salam VOA Hausa Ceto mutane fiye da 700 da sojojin Najeriya suka yi daga hannun ƴan kungiyar Dar es Salaam da ake zargi da ayyukan ta'addanci a jihar Nasarawa. Dole ne a yaba musu. Allah ya ƙara ba su nasarar murƙushe duk wani dan ta'adda a lungu da sako a Najeriya. Sai kuma wasika ta gaba daga Baffa Haruna Bajuga garkuwar kungiyar muryar talaka yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga ƴan majalisun jihar Jigawa da cewa su gaggauta janye kudiransu na san cire tallafin gwamnatin jami'ar jihar duba da yadda ƴaƴan talakawa marasa galihu ke cin muriyar tallafin wasika ta ƙarshe ta fito ne daga Okashi Abdulsalam Koko yace assalamu alaikum VOA Hausa ku bani dama in baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawara Shawara ta ita ce yayi duk mai yuwa ya kawo ƙarshen wannan tsadar rayuwa da al'umma kasar suke ciki. Hakika talakawan Najeriya suna cikin tsadar rayuwa wanda hakan yana faruwa ne ta sanadiyar tashin gauran zaben da abinci da kayan masarufi suka yi. Daga ƙarshe ina fatan shugaban zai yi amfani da wannan shawarar tawa. Mun gode da waɗannan sakonnin ku ci gaba da aiko mana da su.
Gaida Maryam Dauda da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma mun kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
A ƙarshe, kasuwannin hannayen jari na duniya da yau Litini baya goba fallasa yayin da akasarin kasuwannin Asiya suka yi asara su kuma na Turai suka nuna alamar miƙewa. Kasuwar Nike ta Tokyo ta yi kasa da 0.5 cikin 100, ita kuma S&P ASX ta Sydney ta karu da 0.3 cikin 100. Shanghai Composite ta yi asarar 1.8 cikin 100. Kospi Index ta Seoul ta mike da 0.6 cikin 100, a yayin da ita kuma TSEC ta Taipei ta yi kasa da 0.2 cikin 100. Zuwa hada-hadar yammacin Hang Seng ta Hong Kong ta yi kasa da 0.4 cikin 100, Sinsex ta Mumbai ta dingire da maki 8. A halin da ake ciki kuma, FTSE ta London ta nike da 1.1 cikin 100, CAC 40 ta Paris ta yi sama da 0.9 cikin 100, ita kuma DAX ta Frankfurt ta nike da kashi 1 cikin 100.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai. ya kai mu zuwa anjima cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Ibrahim Kalmasi Garba, da kuma wanda ya daidaita mana sautin shirin, Daniel Brown, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin Yau da Gobe. Peace. Salam.